Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da sauran abokanan aiki. Muke farin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Lahadi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku shirin kasuwa akai miki dole da nasihar Lahadi da kuma maimakon shirin lafiya uwar jiki. Amma kafin nan ga labaran duniya.
Assalamu alaikum, barkanmu da asuba, da fatan an waye gari lafiya. Ga cikakkun labaran duniyar mai karantawa Murtala Faruk Sanyinna. Wata tawagar shugabannin addini daga Najeriya ta isa kasar jamhuriyar Niger a jiya Asabar, inda kuma suka gana da membobin gwamnatin sojojin juyin mulki waɗanda suka kwace ikon kasar a watan da ya gabata. Shugaban juyin mulkin General Abdulrahman Chani da Prime Minister da gwamnatin ta soja ta nada Ali Maham Lamine Zain duk sun gana da ayarin na malaman addinin musuluncin a ƙarƙashin jagorancin shugaban ƙungiyar Salafawan Izala a Najeriya, a cewar kafar yaɗa labaran ƙasar ta Niger. Shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya amince da shiga tsakani na ayarin malaman. Manyan malaman na fatar ganin an samar da sa'ida kan rikici tsakanin Najeriya da shugabannin juyin mulkin, kamar yadda wata majiya da ke da alaƙa da ayarin ta bayyana wa kamfanin dillancin labaran Faransa na AFP. Majiyar wadda ta nemi a saka suna ta bayyana cewa malaman sun je Niger ne domin bayyana wa shugabannin juyin mulkin cewa ba Najeriya ce yake yaƙi da Niger ba, haka kuma matakan da aka ɗauka ba na gwamnatin Najeriya ba ne, na ECOWAS ne a matsayin ƙungiyar ƙasashen yankin. Mataimakin shugaban ƙasar Taiwan William Lai ya isa birnin New York a daren jiya Asabar, wani wurin da ya yada zango a kan hanyarsa ta kai ziyarar kwanaki bakwai a ƙasar Paraguay. Zai bi ta Francisco a yayin da yake komawa Taiwan. China ta yi Allah wadai da tsayawarsa a wuraren, kuma akwai fargabar cewa za ta mayar da martani ga ziyarce-ziyarcen ta hanyar kaddamar da atisayen soji na nuna adawa. Amurka da Taiwan sun bayyana diyawa ta wurare da Lai yake yi a matsayin na yau da kullum ga jami'an Taiwan. China ta ce tana adawa da irin waɗannan ziyarce-ziyarcen na tsegumi, musamman ga wani mutum kamar Lai, dan siyasar da Beijing ta ayyana a matsayin mai fafutukar ɓallewa da samun 'yancin Taiwan. Lai ne kan gaba a zaben shugaban ƙasar Taiwan da za a gudanar a watan Janairu, kuma saboda haka wannan tafiya ta bambanta da waɗanda ya saba yi a can baya. Labaran suna zuwa muku ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Wasu 'yan tsiraron limaman majami'ar Orthodox na Rasha sun fito ƙarara suna adawa da goyon bayan da shugabansu yake yi wa mamayar da Rasha ta kai wa Ukraine, kuma suna ɗanɗana wahalar sakamakon yaƙin. Reverend Ion Koval ya rasa matsayinsa na limamin majami'ar Orthodox na Rasha bayan ya canja wata muhimmiyar kalma ɗaya a cikin addu'ar da shugabansa Kirill ya buƙaci dukkanin limamai su yi amfani da su a lokacin ibada. Koval ya yi addu'a don samun zaman lafiya a maimakon nasara a Ukraine. An kwashe dubban mutane daga gidajensu a kudu maso yammacin China bayan ruwan sama kamar da bakin ƙwarya da ya yi sanadiyar rugujewar tsaunuka. A halin da ake ciki kuma mutane biyu sun mutu yayin da 16 suka ɓace sakamakon zaftarewar ƙasa a yammacin ƙasar, kamar yadda kafafen yaɗa labarai na ƙasar suka ruwaito a jiya Asabar. Guguwar hadarin kanun da ta afkawa kasar Japan a yanzu haka tana addabar yankin arewa maso gabashin kasar China, lamarin da ya kai ga yankewar wani mashigin kogi tare da soke zirga-zirgar jiragen kasa aƙalla 20. Da alama wannan karon za a sami wata sabuwar kasa da za ta lashe gasar cin kofin duniya ta mata a karon farko a bana, yayin da aka yi wajarar da dukkan waɗanda suka taɓa lashe gasar a can baya. Manazarta na ganin watakila kasar na iya kasancewa Australia mai karɓar bakuncin gasar. Kasar ta Australia na karɓar bakuncin gasar ne da haɗin gwiwa da New Zealand, to amma ta zama ƙasa ta farko da ke karɓar bakuncin gasar da ta sami nasara a wasan kwata final na gasanni tara na cin kofin duniyar na mata tun daga kasar Amurka a shekarar 1999. Australia ta kai wasan kusa da na ƙarshe karon farko a tarihin ƙungiyar kasar, kuma za ta kara da Ingila a ranar Laraba domin samun damar fafata wasan ƙarshe ta gasar. A ɓangare ɗaya kuma a ranar Talata, Spain za ta kara da Sweden a ɗaya wasan kusa da na ƙarshen. Spain ɗin ma ba ta taɓa kaiwa wannan matakin na gasar ba, yayin da ita kam Sweden ta kai wasan ƙarshe har sau huɗu.
labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba.
Shirin BOA Hausa kasuwa akai mikido ne, kasuwa
akai mikido ne,
kasuwa a kasashen ya take, kasuwa a kasar mu,
yanzu kasuwa kai miki dole ta leko ya zuwa sashin masu saida buhunan hatsi wanda yake suna saida shi da yarawa, kuma ina tare da shugabansu Alhaji Sirajo Yaro. Rage ɗin yaya al'amuran kasuwa take yanzu?
Alhamdulillahi, a har kullum dai a yadda aka tsinci kai a wannan shekarun ba mu taɓa samun kanmu a wannan yanayi ba. Sai dai yawanci abinda yake kawo wannan abinda na muka fi fahimta, lokacin da aka samu dan cashless ɗin nan, to mutane sun dan rarrasa abubuwa a hannunsu, to sai suka dinga kariyar da kayayyakin ba tare da suna so su saida ba, saboda ba su da kuɗi. Abin naira 20,000 misali, sai ga an sayar 15,000, 12,000, 13,000, to duk yawanci sai aka dinga kariyar da shi ta inda baka tsammani, sai kayan ya zo ya ƙare a hannun mutane.
Wato kana nufin lokacin da aka yi canjin kuɗi kenan?
Gaskiya wannan lokacin ya shafi sai ya haifar da wannan, to duk sai kayan ya koma hannun manyan mutane, ne su kuma sai yadda suka so su sa kayan shi, don dai har yanzu ba wai babu kayan bane. In ka je za ka siya, za a ce maka ne sai dai ko trailer ko wani abu mai kama da haka, ko trailer biyu. To kuma duk wanda za su saida wannan abin sai sun ga yadda ya musu tukunna, sannan suke saidawa farashin da suke so su shi za su sa.
To kusan duk kasuwa ne sukan canza muku idan kun tafi manyan garuruwa inda ake noma irin waɗannan hatsi da kuke saida, kamar su gero, masara da makaddansu?
An raka da duka abubuwan da iri ɗaya ne, halin manyan kusan iri ɗaya ne, halin ƙanana kusan iri ɗaya ne, manyan mutanen kusan kaman kansu ɗaya ne, sai ɗaya da ku wanda ba za a rasa ba, ƙananan ma kusan kansu ɗaya ne. Tausayin duka abin iri ɗaya ne, ana samu iri ɗaya ne, wajen manyan shi ma tausayin ana samu kaɗan ne daga ciki, duk inda ka je kusan abin kamar ana haɗa kai ne.
To amma yanzu ku babu wani yadda za ku iya yi kamar ku kungiyar da ke zuwa ƙauyuka ku saya ku ɗan wani ja baya su masu ɗan ji a jika yadda za su ɗan sassauta abin?
To ba zai yiwu a yi hakan ba, saboda sababbi bai fito ba, duk ta inda ka ɓullo suna kallon ka, don so da yawa an ka je akwai wurin da za ka je za ka sun ce ai za ku dawo, to saboda duk abin ya koma hannun sun ne.
Yanzu buhun masara yana ne?
Yana kai naira 55,000, wani kuma sukan ɗan rage siyar ko da huɗu ko da uku.
Shugaban masu saida buhunan hatsi kenan kasuwar kawo Alhaji Sirajo Yaro. Gani tare da wadaya daga cikin mace wadda take saida hatsi a nan. Madam,
ni ne Maman Juli kasuwan kawo. A halin yanzu gaskiya abubu yana ta harfawa. Masara yanzu muna sayen shi 55,000, gero ma haka, dawa ma haka, wake 60,000, shinkafan tuwo 87,000, shinkafan dafawa 78,000, 80,000. Gaskiya hauhawan kaya ya yawa, dawa ma 55,000, ba abin da bai hawo ba.
Ya karin yake zuwa mu
kowane rana, ba ranan da za a je kasuwa a dawo kaya bai kara kuɗi ba.
Kina nufin an je kaman kasuwan ƙauye?
Kasuwan ƙauye ne ma za ka fara ji ga abin da aka fara fayar da shi kafin farashin ya zo nan. Gaskiya ka gan kaman mu ba ma zuwa ƙauye sai an kawo nan mu saya. Su ke ci abin da sun saya kafin su yi lissafi kuɗin motonsu ya zo nan, kafin su ma za su kara su sayar mana. Tun daga ƙauye ne kayan yana kara kuɗi ba daga nan ba.
To yaya kasuwan yake da ku da kwasawomin ku?
Aikin mutum yanzu baya ja, saboda kaya ya yi tsada, wani ma yana so ya ci bai da kuɗin saya. Wanda zai iya saya loka 10 da yanzu sai dai ya saya 5-4, to ka gani kasuwa ya koma baya kenan, wani bai da shi da zai iya saya. Gaskiya gwamnati ya kamata su masu tamaka.
Daga nan na samu na leka wajen masu kayan kaman za a ci irin na trader, su waken gwangwani, su matrin, su man shafa da kuma kayayyaki na ci haka na sitaliya da shauransu. Manado, yaya farashi suke na kayayyakin masarufi yanzu kamar na katankatan din nan su taliya da shauransu da kuma shinkafa.
Alhamdulillah abin da sai dai a yi cewa Allah godiya, amma dai gaskiya al'amari price kullum gaba gaba yake duk yau an kasai kaya bayan kwana ɗaya biyu ka za ka kasuwa ƙari za ka sadda.
Daga kamfani ko ko daga wasu dinolin da kuke siya?
A daga kamfani ne muna, tun da ba kamfani ba zai ai ba zai yi a ce a ƙara ba ƙara ba, ba ƙarin kamfani ai ba zai yi ba, tun da dole mu ma kullum ka je kasuwa ƙari muke samu.
Yanzu kamar misali irin taliya yanzu nawa take?
To taliya ka san kamfani daban-daban ne. Kaga yanzu kamar abin da ya shafi golden penny. Mu yanzu mun muna sayar da ita 9,400. 9,400 golden penny. Kamar kamfanin crown. Muna sayar da ita 8,700 crown, kamfanin crown. Kamar kamfanin ne kobo.
Muna sayar da penny.
Kamfanin golden penny amma sun yi ta low quality, ana ce mata mai kwabo. Ita muna sayar da ita 7,800. Akwai power faster muna sayar da ita 7,400. Akwai IRS da crown, kuma crown low quality duk kudin su da IRS 7,400.
To kamar watan jiya na kuka sayar da shi, kamar wata ɗaya da suka wuce.
Kamar wata ɗaya da ya wuce kaga ita wadannan nije ga maka 7,400 din nan, su muna sayar da su 6,900. Kamar wancan na ga maka ta 8,700 muna sayar da ita 8,000 daidai. Kamar wancan na ga maka ta 9,400 muna sayar da ita 9,000. To ka yanzu tashi kamar yanzu taliya oba da muke dan sayar da ita kamar sati biyu da ya wuce zuwa sati uku, mu yanzu a nan Kaduna ma muna sayar da ita 8,800. To gashi yanzu ni ma an kawo min taliya an ce 10,000 za a bani.
Wannan mutumin kenan?
Wannan mutumin da ya ganshi yanzu shi ma taliya kawo min ya ce 10,000 ni ma zai bani.
An sake samun kari.
An sake ni ma kaina an ce za a bani 10,000. To ina sai ta 10,000 ni ma nono sai da har dole sai na dan sa nawa kadan ko da 200 ce.
Kuma ba abin mamaki bane kila sasu sake muka supply su kara.
To wani yanayi ne haka ya ba wani abin ba ka iya cewa zai kara ko ba zai kara, duk da mun ma kanmu sai ya karu muke sani.
To kamar wanda aka fi dauka kusan ko da lokaci za ka ga ana zuwa ana tambayar su suga da shinkafa buhu nawa suke yanzu?
To gaskiya lamari kamar suga da shinkafa su ma wannan dan cikin sun samu kari sosai.
Allah
don ga kamar cikin azumi da ya gabata mun sai da suga bai wuce 32 da dan wani abu ba dan kadan, amma gashi yanzu ta kai 43 ta kai 43 yanzu nan da ake suga. Kamar shinkafa ka ko sati biyu da ya wuce, satin da ya wuce 34 ne da ya wuce, amma yanzu muna magana 40 ta 34 nan, sati biyu da ya wuce 34 amma yanzu 40 ce yanzu
an samu karin 6,000.
Kamar fulawa sati kamar uku da suka wuce ba ta wuce 28 29, amma yanzu ta kai 33,500.
To yanzu yaya alamun samun sauki nan gaba?
Abin da yake tafiya a ƙasa ba maganin sauƙin, amma dai muna ta roƙon Allah tunda mun san ba mu yanke ƙaura daga rahamar Ubangiji ba, insha Allah za mu samu sauƙin.
To yaya batun kwastomomi kuke da su?
To alhamdulillah haka dai ake siya ana kuka ba yan tuntu, ai ba za a ci kuɗi ba, dole za a siya.
Ana sayi kamar da?
Ana yawa ba zai yi kamar da ba, dole za a ga kamar mai buhu ɗaya ya dawo haf, mai haf ya dawo kwata, mai kwata sai ya ce auna masa mudu, mai mudu ya ce rabi, mai rabi ya ce kwata. Amma dai ana
kwata ma na mudu
ka to ya za a yanayin rayuwa shi ai wanda ma ya samu sai kwatan sai ya ta gode wa Allah. Don waɗansu ma zaka sai sun roƙa za a siya musu, wani ma kuma zaka ya ce an kwana an wani ba a ci ba sai dai haƙuri.
To kukan dan ba su kudin ɗaga musu kafa don ceto ganin da Allah kawo da wuri.
Ito ya danganta daga yanayin sabo, akwai waɗanda suke in aka riga aka saba yau da kullum an daɗe ana yi kuma ka amince da gaskiyan shi sai wasu akan ba su bashin in ba wani ya zama an riga an daɗe ana tare ba a yi yanzu.
Allah.
Abin kaga yanzu a kowane da ma bashin kai kanka ma ba ka iya ba su bashin ba, tunda ka san zai bai ne ma da hanyar zai biya ka.
Babban ɗan tireda Alhaji Ado a kasuwar garin Kawo.
Kasuwa a ƙasashe ya take, kasuwa a ƙasar mu.
Masu sauraro kada a shafa, har yanzu ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga nasihar Lahadi.
Wana sunana Pastor Danla Dijeji. Nasiha da zan ba wa Ecclesia ko jama'a al'ummai gaba daya shine da wannan karin da muna ciki, nasiha da zan ba mutane ita ce bari kowa yayi biyayya ga mahukunta, ga ma ba wani mai iko sai dai yardar mai duka. Mahukuntan da suke nan kuwa naɗin mai duka ne. Saboda haka duk wanda ya yi wa mahukunta tsayayya ya yi wa umarnin mai duka kenan. Masu yin tsayayyan nan kuwa za a yi masu hukunci domin kuwa mahukunta ba abin tsoro ba ne ga masu aikin nagari sai dai ga masu mugun aiki. Kana so kada ka ji tsoron mahukunci? To sai ka yi nagarta sai kuwa ya yabe ka domin shi ba wa mai duka ne don kyautata zamanka. Amma in kai mai mugun aiki ne to ka ji tsoro don ba a banza yake rike da takobi ba. Ai shi bawa ne na mai duka mai sakawa mugun da fushi. Saboda haka wajibi ne ka yi biyayya ba domin gudun fushi kadai ba amma domin lamirin. Kuma shi ne ma ya sa kuke biyan haraji don su mahukunta ma'aikata ne na mai duka suna kuma yin wannan aiki a koyaushe. Ku ba wa kowa hukuncinsa. Masu haraji harajinsu, masu karɓan kuɗin fito kuɗinsu na fito, waɗanda suka cancanci ladabi ladabi, waɗanda suka cancanci girmamawa girmamawa. Kada hakkin kowa ya zauna a kanku sai dai na kaunar juna, domin mai kaunar makwabcinsa ya cika shari'a kenan. Nasiyan da zan ba wa mutane kenan a Ecclesia na bari kowa ya yi biyayya ga mahukunta. Dama ba wani mai iko sai da yardar Allah. Mahukuntan da suke nan kuwa naɗin mai duka ne. Wani zai bishe ne.
Madalla, yanzu kuma sai maimakin shirin lafiya uwar jiki.
Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai yi magana ne akan cutar amosanin gaɓoɓi ko ciwon gaɓoɓi wadda a turance ake kira da gouty arthritis. Gouty arthritis ko ciwon gaɓoɓi wani nau'i ne na ciwon gaɓa mai tsanani da ke addabar gaɓoɓi. Yakan zo da kumburi a gaɓar da take ciwon, kuma yakan faru ne yayin da jiki ke fitar da sinadarin uric acid da yawa ko kuma fiye da kima. Yawancin cutar ta fi kama gaɓar babban yatsar ƙafa, duk da cewa ta kan kama sauran gaɓoɓi na jiki da suka haɗa da gwiwa. Tare da ni a cikin shirin akwai ƙwararren likita wato Dr. Muslim Bello Katagum na shahararren asibitin Ni'ima da ke Azara a jihar Bauchi. To likita, barka da wannan lokaci, kuma masu sauraron mu za su so su ji ƙarin bayani akan ciwon gaɓoɓi ko amosanin gaɓoɓi kamar yadda wasu ke kiran cutar, wato gouty arthritis a turanci.
To shirin wannan ciwon gaɓoɓi a likitance muna iya kiran shi da gouty arthritis, amma however mukan iya samun waɗansu ciwon gaɓoɓi wanda su ba gouty arthritis ba ne amma su ma ciwon gaɓoɓi ne, wanda irin su myalgia tare da sauransu. Amma a wannan bayanin za mu fi tattauna ne akan shi gouty arthritis ɗin, saboda yawanci ya fi aukuwa a cikin jama'a musamman a nan arewacin Najeriya. Mutane sun fi yawan complain akan shi wannan gouty arthritis ɗin, kuma akan gane shi ne yayin da mutum ya kasance yana yawan shan magani da irin su diclofenac, naproxen, tare da sauransu ibuprofen, paracetamol da sauransu, amma kuma ciwon gaban zai dallafa amma ba zai taba tafiya ba.
To likita, ko menene ke sa gaɓoɓin mutum su fara ciwo?
To daga cikin manyan abubuwan da suke sa irin wannan ciwon gaɓoɓi mai tsanani ba wanda isa ya ce ga asalin abin da yake sawa, sai dai ana tunanin akan yi gadon shi ne, shi wannan wato shi uric acid din kenan. Uric acid din ba bane illa wani sinadari ne wanda jikin ɗan adam yake fitarwa, wanda in yayi yawa ga waɗansu sai kasance ya fara shiga waɗansu guraren da bai kamata a ce ya shiga ba, musamman abin da ya hada da gaɓoɓin jikin mutum, musamman guraren da hadari idan su kaman kashi na kafa musamman babban yatsa tafin kafa su kunkumi na wato ainihin kafa su gwiwa su kunkumin hannu da su elbow da sauran gurare da haka na yatsu haka zai wala azo a ce wannan ya auku a ce a cikin kashi na cinya ko kuma azo a ce ya faru a ce a baya ko kuma kunkumi haka na jiki ko kuma irin kashi na kirji so wannan ciwo dai akan same shi ne bisa ga wata rana kuma abinda mutum yake yawan ci ko kuma mutum yake yawan sha so gaskiya bincike ya nuna cewa dai kam giya yana cikin babban na farko wanda in yayi yawa a jikin dan adam yake iya jawa amma kuma ba abun mamaki bane ya kasance cewa wanda baya shan giya kuma yana da shi hau ba kuma shi yake nufi yana shan giya ba and at the same time za ta iya mutum yana shan giya kuma ba dole ya samu uric acid din ba amma yawanci akan samu ne yayin da mutum yafi yawan shan giya na biyu kuma akan same shi ne yayin da mutum yake yawan cin nama musamman a zo a ce nama irin na akuya rago saniya ko kuma raƙumi
kamar wani irin nau'in ciwon gaɓoɓi ne ake alakanta shi da gouty arthritis
to gaskiya ciwon gaban da akan yi alakanta shi da gouty arthritis shine wanda mutum ya gwada magungunan wanda aka yi amfani da su ne yau da kullum analgesics din da muka faɗa a baya kamar irin su ibuprofen irin su diclofenac irin su naproxen meloxicam tare da su paracetamol da su panadol extra duka ba su yi aiki ba sai ta jin ciwon jiki musamman kuma wanda kan auku da daddare a ta gurin kafa mutum a'a mutum ya fara bacci al misali karfe 10 dare sai karfe 2 zuwa karfe 3 hala kuma yana so ya shiga bayan gida wannan tashin sai ya ji kaman kafan nashi an buge ko kuma kaman ya je ya karye tsananin zafin da yana tsoron mata ga kafan har sai ya wa'insu mintoci masu tsaye tukunna kafin ya samu damar iya taka wannan kafan to irin wannan shine wanda aka fi alakanta shi da gouty arthritis an ba abun mamaki bane ba dole zallan gouty arthritis bane amma yawanci babban alamun shi kenan amma ba dole ya kasance cewa ya tsaya a wannan kafan ba kamar yadda na faɗa a baya za ta iya ya je gwiwa ko kuma ya je wato ainihin ya je kunkumin kafa ko kuma ya je na yatsu na hannu ko kuma irin wato ainihin gwiwan hannu wato elbow kenan to duk zai iya aukuwa wa jikin mutum so yawanci inda aka fi gane shi kenan
to likita shin menene ma bambancin arthritis da kuma gouty arthritis
to babu wani babban bambanci tsakanin arthritis da da kuma gouty arthritis saboda shi kanshi arthritis din ai yana nufin ciwo yawanci na gaɓoɓi musamman wato ainihin gaɓoɓin da hada da na ko wuya ne hannu ne kafa ne na ko ina ma na jiki inda ya kasance akwai gaba aka ce gaba kuma shine inda yake iya ko lankwashewa ko kuma inda kashi ya tsaya sai wani kashin ya fara to daidai wannan tsakanin kasusukan guda biyun yawanci aka bi samu irin wa'innan ciwon gaɓoɓin to shi gouty arthritis wato wani fanni ne na arthritis wato kenan ba wai ya fita daban bane da arthritis dan muna da ƴan kunshi irin su septic arthritis muna da sauran active arthritis osteoarthritis rheumatoid arthritis tare da sauran su sai da wato kenan gouty arthritis shi kawai wani fanni ne na arthritis
kamar wasu irin illoli ne ciwon gaɓoɓi na gouty arthritis ke iya haifarwa
daga cikin manyan illolin da ke iya haifarwa sun hada da na farko shine mutum baya samun daman yin abubuwan yake so yayi musamman abu ne da aikace aikace ne da kullum daidai ga dan tafiya ne daga dan can zuwa can da ya saba yin minti 15 20 ko 30 sai yana fara zai ji ciwon gaɓoɓin ya dame shi ba zai iya cigaba da tafiyan ba wanda suke tare da shi ko wanda suke tare da ya sai cewa ka wani malalaci ne kuma lalaciya wani su haka za su doka kuma ba wai lalaci bane ba tsaga shi wannan gouty arthritis din ne ko wance uric acid din da ya yawa a jikin mutum yake hana shi iya yin abin da yake so yayi na biyu aka samu nephritis nephritis kuma kan dauke shi a matsayin inflammation of the kidney ne wato sai kasance an samu kamar a ce cuta na koda kenan amma wannan cutan ba wai daga bacteria bane ko kuma virus saboda wannan dutsen ne da ya yawa ko in ce uric acid ne da ya yawa sai causing kamar kidney stone wanda shine na uku su nephrolithiasis kenan wato kidney stone ko kuma renal calculi ko kuma renal calculi based on yadda mutum yake so yace to wannan shi nephrolithiasis din nan in uric acid din ya yawa a jikin mutum ne wata rana sai ya gagara fita sai je makale a jikin koda saboda idan mun bayani guda ɗaya ne da mun kamar yadda na faɗa kuma yakan faru da wani abu shi purine ne wannan purine din nan ko wanda adam yana da shi kuma akan same shi a cikin abinci wanda zamu zo mu lissafo su tare da kuma irin condition da mutum yake da shi so purines nan suka yin breaking down ko kuma suka zo su kariyu a jikin dan adam irin kariyan da ake tunani zai iya ma dan adam din amfani kaman yaso daga zuwa hypoxanthine su xanthine daga nan ake samu uric acid din wannan process din kenan. So uric acid kuma ɗaya daga cikin ku yakan faru ko mutum ya yi fitsarin shi ne ko mutum ya yi bayan gidan shi ne ko kuma ya kasance ya zauna a jikin dan adam ne cikin fatan mutum ya zauna a cikin nama har sai ya zo ya shiga cikin kashi. To yayin da ya shiga cikin kashin nan ne fa shi ne yake kosona abin shi urate crystals. Wannan urate crystals din nan kuma sai su faffashe sai su zo su ci gaba da faruwa suna shiga cikin kashi suna sa ciwon gaɓoɓi mai tsanani a hakan kuma zai kasance ya ci gaba da zama tunda ya kara da fita to sai ya ci gaba da zama yana daɗa taruwa yana daɗa ruwa musamman in mutum ya zo daman yana shan giyan ya ci gaba da shan giyan ko kuma ya ci gaba da irin cin su naman su kifi ko kuma musamman mai yawan cin su kaza da sauransu hakan nan kuma baya motsa jiki to sai abin ya zo ya fara yin muni ya zo ya fara sa irin wannan tsananin ciwon gaɓoɓin da wanda zai iya shiga har ya je ƙoda to yayin da ya shiga ƙodan ne sai ya sa tsananin ciwon kunkumi sai ya sa tsananin fitsari mai zafi da kuma wato ainihin wannan kidney stone din kenan wato shi kidney stone ne yake jawo waɗannan matsalolin.
To likita shin suwaye masu kaficin karo da wannan cuta ta ciwon gaɓoɓi?
To a gaskiya dai gouty arthritis baya kama mutanen da yawanci suke shekara 25 ya ƙasa yawanci ya fi kama wanda suke shekara 30 ya sama kuma zai iya kaiwa 30 40 50 60 70 har zuwa 80 ma ba amma maki bane duka za a iya samu saboda kamar na faɗa da mu kowanne dan adam yakan iya samu saboda daga abincin da muke ci kuma dama haka Allah ya halicce mu da shi sai dai kawai na wani yafi na wani yawa ne. To amma ba wannan ba akwai wanda suke da irin wa'insu rashin lafiyan da in suna da shi to nasu zai iya bin muni musamman ga wanda yake da ciwon suga alal misali ko wanda yake yawan hawan jini yake da hawan jini amin ko wanda yake da hyperlipidemia wato in mai koyi yawa kenan ko kuma abu shi hypercholesterolemia in mai koyi yawa kenan a jikin wannan mutum ko kuma ya kasance cewa yana da wannan rashin lafiyan da ya dade yana fama da shi ko kuma wanda ya kasance cewa baya samun isasshen shan ruwan da yake ma iya tace jin jikin shi saboda damun kamar yadda muka sani in mutum ya sha ruwa yakan je ne ai ya zaga har ya zo ya kasance yana zagawa da jinin shi to wannan jinin kuma sai ya je koda damun kuma aikinta ta tace jini ne kamar yadda muka san a cikin shinkafa ya datti sai zo a sa shi a kasan famfo don ya fitar da wannan kasan da yake jikin shinkafan nan sai a samu a ci to shi ma haka koda yake alal misali ne sai ya tace jinin mutum sai ya kwashi dattin sai ya bar maka jininka to wannan tun shi ne muke fitsarin shi to yayin da mutum ya kasance baya yawan shan ruwa to ba zai samu damar kwashe dattin da kyau ba to a dalilin haka sai kasance ya bar maka abunka a jikinka to in kasance mutum ya kiyaye irin wa'annan abubuwan da idan Allah subhanahu wataala abin zai zo da sauki to kenan kamar yadda na faɗa yana iya kama babba yana iya kama kuma maza da mata da tsofi da sauransu amma zai wahala a ce ya kama yaran da suke shekara 25 yayi ƙasa.
Masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka inda muke tattaunawa akan ciwon gaɓoɓi amma a Latinas anan zamu dasa aya a cikin shirin sai a tare mu a wani makon dauke da cigaban shirin a madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka dangane shirin ya zo muku da likitan da muka kasance tare da shi wato Dr. Muslim Bello Katagum ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar ke cewa mu huta lafiya.
Wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5. Mai ga haka ko da yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukan mu na internet wato boahausa.com ko kuma sashinhausa.com ko kuma shafukan mu na sada zumunta Facebook da Twitter domin sauraron shirye-shiryen mu inda za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi. Kuna kuma iya aiko mana da sakonninku ta hanyar email a sashin Hausa @boanews.com. Da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokanan aikinmu da wani sabon shirin da ya haɗa da matasa a duniyar gizo. Za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar har ma da ƙari a shafinmu na intanet boahausa.com da kuma shafinmu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka haɗa da Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni, Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku, auni lafiya.